Chắc mày quỳ à?
Ừ, bà bà em có xung gia nè. Dạ là thế khăn chỉ ta là có bất 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 bất.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin Tsaka Mai Wuya na wannan Talata. Idan Allah ya sa muna rayi nan da kwanaki 22 kacal, wato a ran 7 ga watan Janairun sabon shekara ta tafi ta 2025, Janda Ramani Muhammad na jam'iyyar NDC a ƙasar Ghana zai sake ɗaukar rantsuwa a matsayin sabon shugaban ƙasa na wannan ƙasa ɗin ta Ghana. Wannan ba ita ce rantsuwar shi ta farko da ya taɓa ɗauka a tarihin sa na siyasa ba. Ba ma ita ce ta biyu, kai ba ma ita ce ta uku ba. Wannan ne karo na hudu da wannan bawan Allah zai zo ya ɗauki rantsuwar shugabancin ƙasar Ghana da mutanenta. Janda Ramani Muhammad ya fara ɗaukar rantsuwar mulki ne a ran 7 ga watan Janairun shekarar 2009, lokacin da aka rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Lokacin yana yin mataimakin ne ga tsohon shugaban Ghana John Atanas. To sannan da Allah ya yi ikonsa, John Atanas ya rasu, aka sake rantsar da shi John Dramani Muhammad a matsayin shugaban ƙasa domin ya cika sauran wa'adinsu. Wannan ta faru ne ran 24 ga watan Yuli na shekarar 2012. Rantsuwa ta uku da ya ɗauka ita ce wacce yi a cikin wannan shekarar ta 2012, lokacin da ya tsaya zaɓe kuma ya ci sake zama sabon shugaban ƙasa na Ghana. Janda Ramani Muhammad ya abin tarihi domin shi ne shugaban Ghana na farko da duk wani mukami na siyasa babba da za ka yi tunani ya yi shi. Kaga dai mutumin nan ya taɓa zama ɗan majalisar wakilai na Ghana, ya yi na'ibin minista, ya yi minista, ya yi mataimakin shugaban ƙasa, sannan ga shi ya zama shugaban ƙasa har aji uku ma za a ce. To me mutanen Ghana na ciki da wajenta suke sa ran zai faru idan Janda Ramani Muhammad ya zo ya zama shugaba? Me burinsa a wurinsa? Bari mu je daga wurin wasu 'yan Ghana da ke zaune a wasu ƙasashen waje irin su Jamus, Kamaru da Najeriya.
Sunana Alhaji Umar Denis Mahmud, ɗan mutumin Ghana ne mai zama a ƙasar Jamus, kuma wani vice chairman na ƙungiyar NDC a Jamus baki ɗaya. Ghana gaskiya mun zabi democracy as hanyar da muka ga za mu bi samu zaman lafiya da taimakawa ƙasa da ci gaba da harkokin da zai kawo zaman lafiya da wadata na mutan Ghana.
Ni ce Ladifa, ƙasar Ghana, birnin Kumasi, kuma ina nan zaune a nan ƙasar Kamaru. Sannan dai a yau gaskiya alhamdulillah muna farin ciki da wannan sakamakon zaɓe wanda John Dramani ya lashe wannan zaɓen. Muna fatan zai kawo ci gaba sosai a ƙasar mu ta Ghana, musamman ma ɓangaren tattalin arziki da kuma wajen taimakawa ƴaƴanmu, musamman ma abin da ya shafi karatu na zamani da kuma wato bunƙasa wato abubuwan da suka shafi ɓangare na mata.
Sunana Muktar Abubakar Babu, matashi daga Najeriya. Wannan yana nuna cewa Afirka sun karɓi demokrasi hannu biyu. Sun san cewa zaɓe duba ake yi da abin da mutum ya yi, kuma zai iya su zaɓa bisa abin da aka gani da abin da aka gamsu da shi. Wannan kuma yana nuna ma sauran ƙasashen Afirka cewa ya kamata mu fito mu koyi da Ghana. Wannan sakamakon mun gamsu, mun ji daɗin yadda Ghana suka fito suka nuna ma sauran ƙasashen Afirka yadda ya kamata a tafiyar da ƙasa, musamman ma ƙasashen Sahel wato Niger da sauransu, da ya kamata su ba demokrasi dama a samu gamsuwa da kuma cigaba.
Tuwa gaishe ku. To yanzu za mu kawo muku kashi na biyu na muhawarar da wakilinmu Babu Yakubu Makeni, wanda ya yi takardar sakano daga nan Washington ya Ghana, ya kawo mana ko kuma ya haɗa mana jin kaɗan bayan da shi mataimakin shugaban ƙasa na Ghana, yanzu kuma ɗan takarar jam'iyyar NPP Mahmudu Bawu Niyam, ya ba da kai bori ya hau na cewa ya da an kada shi. Masu muhawarar sun haɗa da Alhaji Audu Arif, wanda jagora ne ko kuma jami'i ne na majalisar zartarwa ta ita jam'iyyar da ta yi nasara ta NDC, inda yake fafatawa tare da Alhaji Saliu Mansuru Bamba na jam'iyyar NPP mai kula mata da harkokin da ke faruwa a yankin Ashanti. za su duba abubuwa da dama daga cikin su akwai har me ya jawo wannan nasara da Muhammad ya samu kuma sannan ya aka yi bayan lokacin da ake zabe ba wani tashi hankali amma bayan an gama zabe an shiga wanda ya nasara kuma aka ringa samun tashi hankali har aka kama mutane fiye da 100 ba da bayan haka wadanne abubuwa ne na farko da ya kamata shi Muhammad din ya fara tantara to malamai bismillah
kai ta bangaren ku menene kake ganin yayi dalilin da yasa tsohon shugaban kasa John Mahama yayi nasara a wajen zaben da aka yi amma kana da minti daya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salim yayi
eh fato abin da zan mai da zan faɗi shine ka gani da bai kai lokacin ga mutum na hannu majuna cewa ni yanzu yayi kaza in mutum baka je ka kama ne shi ka san gonga NDC ne yaje ba saboda Allah ku bar mu bai dai ko shine yake kirkiro tashin hankali da wasu abubuwa domin ni kaina ina zaune gurbin television na ga reporter TV ya zo ya gwada mana kaman akwai inda ya sunan shi NPP wai suka shiga district assembly har ba shi ne ganin district conference sun dauki computer sun dauki menene sun dauki menene da dibi wai duk da abin da gwamnatin gai yayi musu wannan unguwar ba su iya su vote ne shi ba abin da yasa suka zo kan asu
to amma alai ya wuri kace ba wadancan da ake cewa NDC ne ba tabbatar ba amma kai ma wannan ban tsamman kai ma ka tantance ka tabbatar NPP ba ni
na wanga ba ni na faɗi ba ina son saurare ni da kyau
to
nace reporter TV3
yana
wuri ya ce su suna gwada video abin da ya faru to za ka muna maganar da sojoji sun je sun kanci wurin sai kuma yana cewa wai mutane NDC kuma sun zo wurin da suka zo menene na su wai sun zo su protect wurin sojoji suka zo suka kore su kuma suka kanci wurin ka ga wanga maganar da ne ke TV ya kawo kai ba ni na faɗi ba ina zaune ɗaki na gani TV ya kawo abin da yasa ni ban so ina da dauko maganar ba duka ban dauko wannan ba saboda maganar ga bakiyan gaskata abin da reporter nan ya faɗi ma ina zaune ga bakiyan gaskata lakin nan ba a kama shi ba amma in aka je aka yi bincike aka ga wannan mashinin nan gidan wani aka kama shi aka san wani fasi kaza kake lokacin da mun iya so mu yi magana abin da ne ke
nufi yawa to je ga tambayan ka me
Na'am. Kun kuna ba na fara muku kaman shekara 8 duka ana kacewa.
Haka.
Tunda muka fara ganga mulkin gadan demokradiya shekara 8 duka ana kacewa. Ko na John Mahama da aka fidda shi shekara 4. Shekara 8 gwamnati ne. Ai in professor ne shekara 4 bai kare ba ma da Allah ya sa ya je gidan gaskiya. John Mahama ya karkare nasu wata uku ya zo kuma an ci mulki yayi. Lokacin NPP da kansu kamfen da suke yi ne in ya ce shekara hudu ke nan sai su ce a'a taki aka ba ba kai aka ba ba shekara takwas ke nan saboda shi shekara takwas duka kasan da muna kacewa to mutum kunci da ake rushe retrain mun gaji da wannan kullum an ce kan rushe retrain ya faru an shiga cikin kunci kasan ga an shiga cikin kunci kuncin ma da aka fara dan Allah sai ya faɗi lokacin NDC ne amma an try yanda yake abubuwan nan ba zai je da gudu ba da NPP suka zo suka kanshi lokacin ne abin ya je da gudu sannan Russia ne kuma da yake ya zo da haka muna maganan ga zan bar ka sani middle class citizen cikin kasan ga wanda gwamnati ya wace su out na middle class yanzu class duniya
wato masu matsakaitan tattalin arziki kenan kana faɗin haka masu matsakaitan tattalin arziki kake nufi wanda suna tsakanin talaka da masu da attajirai
to yanzu ba su ba su nan yanzu sauran attajirai ne masu kuɗi da talakawa abin da sauran kasan da ke kuma abin da yasa wannan abin yanzu wannan haikacin nan da suka yi domin sun an sirance har sun rasa abin da za su yi saboda shi an zo ba a iya biyan wannan bashin nan da muka je muka aiki
a gurguje ka dasa aya na'am
eh na dasa aya wurin nan shekara wanda ya samu shekara 65 duka wallahi yana kan kwayoyi ne da jini da shuga abinda ake ciki ke nan sai sa mutane ke zuwa suna ajiye kuɗin in shekara ya kai ko wata shi da ko wata in gwamnati ya ba su da shi suke san magani da shi suke san abinci da shi yau waɗannan mutanen nan gwamnati ya rike kudin su shekara biyu kenan ba wanda aka ba ko kobo saboda wasu nan sun mutu maganar da muke wasu nan suna kunce gida ba su iya san magani da ba wani wanda zai iya ce musu magani
to Alhaji Audu yanzu irin abubuwan nan da kai ya sunan shi ka ambaton nan cikin wani irin mataki ne shugaban kasa ko kuma zababben shugaban kasa John Mahama zai iya zai dauka domin magance irin wannan matsalolin
eh kaga wannan nasu kuma aka kare kuma akwai nan aikin noma in wannan nasu gwamnati yayi kaman za a zo a zauna domin lokacin da suka karshe yabancin katanga gwamnati ya gaya musu kuna neman biliyon 9 ne a doki a taimake su su sai kuma yau mun kashe biliyon 25 amma hotuna nan har yanzu ba iya ambiya su ba sai shi gwamnati zai fara duba waɗanda tsofaffin da ke ciki duk wanda ya fi shekara 60 zuwa shekara 70 zuwa shekara 80 a duba waɗannan mutanen nan inda gwamnati zai taimaka musu su tsaya kan kafansu kafin san yanda za mu yi mu iya mu tattalin arzikin ƙasar ga ya tashi ne ko sauran kuma duka a basu a duk wannan nuna muka yi kan wannan
to mun gode kwarai da gaske a ba Salimu kana da martani da zaka bayar akan batutuwa da Alhaji Audu Aref yayi
kamar yanda yayi zance kan yaji reporting da to TV3 a yanzu haka ne da ke muna magana da ina garin ku ba shi amma labarin da na ba ka labarin kundumomi ne a ce da waye da kuma ci babba ba ka na national headquarters so yadda ya samu report of media ba a taba zuba na samu report ba report da ya zo da nuna cewa kamar mutane ne da NDC ba ina faji ne don sun zama wayan NDC ba amma waye mutumin NDC da zai sa a ce na kuma wa za a je a karshe wuraren da ana kuturan ma'aikatan wurin mutumin NDC da NDC parkin su ya faji da zai je wurin yadda ya je yana girma to da ke muna fadi ne ba don sun an ce ne shi a ende ana fadi ne saboda mutane su da akari fadi sai sun kama mutane idan ana fadi haka sai ga su kowa kuma na shiga cikin hankali shi wanda yake niyyar su sai su kai irin wayar na ababa wasu wurare su ba su bai
to madalla to yanzu ita jam'iyyar da aka kayar ta NPP ta ya za ta kakkabe zanin ta ta tashi ta miƙe ta koma neman wani sabuwar dama kuma me zai faru ga shi Mahmud Bawumia wanda ya sha kaye na jam'iyyar NPP din a hannun Mahama zai sake tsayawa takarar shugaban kasa a nan gaba yaushe wannan na cikin abubuwan da muke son mu duba a shirin mu na gaba yanzu muna godiya ga su baki namu Alhaji Audu Aref da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba sannan da shi wakilin mu wato Baba Yakubu Makeri musamman da ya shirya mana wannan muhawara a cikin kara a madadin su duka ne ne a jin Mustapha Sokoto a Washington huta lafiya.